Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2018, Ibrahim Jermaine tare da Sahabu Imam daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Da alamun irin ta koyi darasi daga boren jama'a da imamai kasashen Larabawa kan yadda ta tunkari boren da aka yi a kasar a baya-bayan nan. A Koriya ta Kudu, lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugaban kasar dangane da cin hanci da rashawa. Alhamis din nan ne kuma Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke wani ma'aikacin banki dan kasar Turkiya.
Kanan labaran kenan aka saurara. To, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta iya bakin kokarinta wajen magance matsalar sace-sace. Ko me nene mafita?
Wanda zukan da suke sai an shiga an yake su yadda ake yakin Boko Haram. Saboda ka dole a sa sojan sama da na ƙasa ƴan sanda su shiga su yake su, kuma dole a yi abin nan duk Najeriya.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Da alamun kasar Iran ta koyi darasi daga boren jama'a da imamai kasashen Laraba wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da kasar ta ga irin ta kusan shekaru 10 da suka wuce. Amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen Laraba suka yi wajen neman murƙushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 sun suka kai ga hambar gwamnatoci a kasashen Masar da Libya da kuma haddasa yakin basasa a Siriya. Iran ta fuskanci kwatankwaciyar zanga-zangar da aka yi kasashen Laraba a shekara ta 2011 a cikin ƴan kwanakin nan, amma sai ta tura ƴan sanda ƙalilan mataki da ya sanya zanga-zangar talafa. A Koriya ta Kudu, lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar ƙasar da aka tsige Park Geun-hye. Suna zarginta da laifin karɓar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar leƙen asirin ƙasar. Wani jami'a ofishin masu gabatar da ƙara a gunduma ta tsakiya a birnin Seoul ya faɗa wa manema labarai yau Alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin ƙasar waɗanda suka ce sun biya Madam Park dala miliyan 3 a shekara ta 2013 da kuma lokacin da ta kama aiki da kuma shekara ta 2016. An yi zargin ta yi amfani da kuɗaɗen kan buƙatu daban-daban kamar gyaran gidanta da kuma biyan hadimanta ƙarin kuɗaɗen a Laos. An tuhumi biyu daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin dangane da wannan badaƙada. Alhamis din nan, Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke wa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiya dangane da wata maƙarƙashiyar kaucewa takunkumin da Amurka ta azawa Iran ta hanyar amfani da dala miliyan 1,000,000. A birnin New York ne kotun ta sami Muhammad Hakan Atila da laifin haɗa baki da suka haɗa da ƙulla maƙarƙashiyar zambatar Amurka da kuma laifi ɗaya na aikata rashin gaskiya ta banki. Sai dai kotun ta wanke shi kan zargin ƙoƙarin halatta kuɗaɗen haram. A yau ma'aikatar harkokin wajen Turkiyyan ta ce babu adalci da wannan hukunci kuma bai dace ba, ta ƙara da cewa wannan shishigi ne sosai cikin harkokin cikin gidanta. Muƙaddashin Prime Minister ƙasar Bekir Bozdag ya faɗa ta shafin sa na Twitter cewa hukuncin da masu taya alƙali yanke hukunci suka zartas ba shi da tasiri a Turkiyya. Shari'ar ta raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mutane kusan miliyan 40 da ke zama a gabashin Amurka suna tsumayen abin da masana yanayi suka kira bomb cyclone da Turanci, gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun Atlantic. jerin farko na iskar ta taho da dusar kankara wacce ta ratsa tsakiyar yankin na Atlantic dake gabashin Amurka cikin dare zuwa safiyar yau Alhamis din nan. Ana hasashen iskar za ta fi shafar yankin arewa maso gabashin Amurka, inda ake tsammanin za ta zubar da dusar kankara fiye da santimita 20 a birnin Boston dake jihar Massachusetts, inda a yau aka rufe makarantu baki daya saboda yawan dusar. Haka nan ana jin iskar mai karfin gaske za ta ratsa yankin bakin gabar teku a yankin arewa maso gabashin Amurka har zuwa kasar Canada. Haka nan kuma ana gargadin yuwar fuskanci mummunar iska da kankara a garuruwa dake kan gabar teku daga jihar Virginia har zuwa Maine. Masu nazarin yanayi sun kira iskar bomb saboda yadda cikin dan karamin lokaci sa'o'i 24 aka samu koma bayan yanayi wanda ya janyo guguwa mai karfi. A halin da ake ci kuma mummunar yanayi na hunturu ya janyo kankara da sanyi mai tsananin gaske a sassan da ba su saba fuskantar irin wannan yanayi ba. A Zimbabwe, wata kotun kasar ta saki wani ba Amurke wadda ta tsare bisa zargin ta zargi tsohon shugaban kasar Robert Mugabe a shafin Twitter a bara. Yau Alhamis ne kotun ta yi watsi da karar da aka zargi Martha O'Donovan, bayan da masu gabatar da kara suka gaza tsaye da ranar da za a fara wannan shari'a. A cikin watan Oktoban bara ne aka kama O'Donovan, bayan da ta kira tsohon shugaban kasar dan shekaru 93 da haihuwa a duniya a zaman mai nuna son zuciya kuma motsatse a shafinta na Twitter. Da farko masu gabatar da kara sun yi mata cajin zagi da kuma rena shugaba Mugabe, kamar daga bisani suka kara zargin yi wa Zimbabwe zagon kasa. Makonni bayan da aka kama ta ne shugaba Mugabe Murabus bayan matsin lambar biyo bayan sojoji da suka yi juyin mulki ba tare da an zubda jini ba, mataki da ya kawo ƙarshen mulki shekaru 37 da shugaba Mugabe yi wa ƙasar. Ita dai O'Donovan tana aiki ne tare da tashar talabijin da ake kira Magamba TV da ke birnin Harare, wacce ta kira kanta wato tashar talabijin din mai yaɗa barkwanci.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga jihar Kaduna tarayyar Najeriya, inda matsalar sace-sacen mutane ta zama ruwan dare. Gwamnan jihar Nasiru Ahmed El-Rufai ya bayyana cewa akwai buƙatar sa hannun gwamnatin tarayya wajen magance lamarin. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikirai aiko mana.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta dauki matakin kawo jami'an tsaro a kuma zuba su a dukkanin dazuzzukan jihar Kaduna idan ana son magance sace-sacen mutane. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna, gwamna Malam Nasiru Ahmed El-Rufai ya ce gwamnatin jihar Kaduna dai ta yi iya nata kokari.
Ai maganar satan mutane ba wai jihar Kaduna bane kadai, abu ne wanda ya bi gari ya bi ƙasa. Kuma mu dai duk matakan da zamu dauka na ba jami'an tsaro kudade da motoci da na'urori duk mun yi musu, kuma suna iyakan kokarin su ne a ganina. Kuma abinda mutane ba su sani ba shine in aka gwada da sauran jihohi, jihar Kaduna ma da sauki. Saboda haka wanda yake gwamnan jihar Kaduna ya kasa yin wani abu, bai san yadda tsarin mulki yake ba, bai san yadda tsarin gwamnati yake ba. Muna iyakan kokarin mu, kuma su jami'an tsaron in aka tambaye su za su faɗa kokarin da muke. Na ɗaya kenan. Na biyu, wannan abu na satan mutane da satan shanu tuntuni mun gaya ma gwamnatin tarayya, sai an tashi tsaye dazuzzukan da waɗannan mutane suke boyewa, waɗannan ɓata gari masu zuwa suna wani abuwa, dazuzzukan da suke, sai an shiga an yaƙe su yadda ake yaƙin Boko Haram. Saboda haka dole a sa sojan sama da na ƙasa, ƴan sanda su shiga su yaƙe su, kuma dole a yi abin nan duk Najeriya.
To ko me ke kawo yawan sace-sacen mutane da hare-haren da ake kaiwa na kisan gilla musamman ma dai a arewacin wannan ƙasa? Barista El-Zubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar Kaduna da ke fashin baki akan al'amuran yau da kullun.
Akwai dalilai da yawa, amma mafi yawa a cikin dalilan waɗanda suka fi ƙarfi su ne: da farko, sata ko kuma garkuwa da mutane ya zama abu ne da yake kawo arziki ainihin ma mutane kuma cikin sauki. Na biyu, gwamnati bata dau matakai kwarara akan waɗanda suke garkuwa da mutane ba. Rashin daukan matakai akan waɗannan mutanen ta yadda za a kama su a kai su ga hukuma a musu hukunci in na dauri ne a daure su in na kisa ne kamar yadda wasu jihohi suka yi dokoki a kashe su to da wannan zai dakatar da irin waɗannan abubuwan na uku kuma tsarin security na Najeriya akwai matsala saboda cikin waɗanda suka yi garkuwa da mutane akwai jami'an ƴan sanda akwai jami'an soji waɗanda kaga waɗannan ya kamata a ce ne sun tsaya wajen tsawatawa da kama masu garkuwa da mutane waɗannan abubuwa suke ƙara kawo rincabewa na garkuwa da mutane to kashe-kashe kuma musamman a yankin arewa in ka duba kamar kasar Benue da Nasarawa da kudancin Kaduna matsalolin su ne kabilancin addini da kabilancin yare waɗannan abubuwa biyu bana tunanin in ba a kau da su ba za a samu zaman lafiya da lumana a arewa
suma dai wasu al'umar jihar Kaduna sun faɗi nasu ra'ayi game da irin tsamin tsaron da ake samu a jihar Kaduna
ni sunana Bello Habibu Jarumi angon sarki Kaduna gaskiya da karancin jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan da suke ciki ma yanzu most of them suna da hannu a cikin wannan sace-sacen al'umma da ake yi
sunana Yusuf Idris wanda ake walakabi da Baballe dan Zaria to gaskiya wannan abubuwa da suke faruwa akwai sakacin gwamnati saboda duk wanda zai ce ya fito ba zai ce ya fi karfin gwamnati ba sai dai gwamnati ta kyale shi ba zai hu ba a ce an kama yaro an san yana sare-saren nan gashi za a ji yayi kisa amma kuma daga baya sai mu ji kawai sai mu ganshi a titi yana yawo kawai an sako shi
sunana Ibrahim Janar ra'ayina akan wannan sace-sace da ake yi na jama'a da rashin tsaro gaskiyar magana jam'iyyar APC ta kasa ne a ce in dai ba jami'in tsaro bane zai hada baki da sauran ya saci jami'in tsaro ba farin kaya ta ina zai samu hanyar da zai je samu jami'in tsaro ya sata ai ka san wannan akwai ayar tambaya a ciki
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadi ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji
to a gaida Isa Lawal Ikara akan haka ne an ji mai Allah kai mu zamu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi to wannan labari da muka samu da dimdimin shi yanzun nan ya ce sojojin Najeriya da ke aiki karkashin shirin nan na Operation Lafiya Dole na yaki da ƴan Boko Haram waɗanda kuma suke da sansani a garin Fulka sun ceto wata dalibar Chibok daga cikin waɗanda aka sace a shekarar 2014 rundunar sojojin Najeriya ta faɗa a shafinta na Twitter cewa binciken farko ya nuna cewa ita wannan daliba sunanta Salome Pagu kuma ita ce hutunta yake lamba ta 96 a cikin jerin hotunan daliban Chibok da aka fitar bayan da aka sace su. Rundunar ta ce an samu Salome Pagu tare da wata karamar yarinya mai shekaru 14 mai suna Jamila Adams. Yanzu haka dai dukkan su suna hannun sojoji inda ake duba lafiyar su. To kafin mu kawo muku shirin mu na gaba ga wata sanarwa.
Jama'a assalamu alaikum. A lokacin na manyan bukukuwa matasa sukan bige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗanda suke zarcewa su zama ƴan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Yaya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su gujewa tadawa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandalin faɗi ujini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani? Kai ma mai kallo za ka iya ba da naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger a dandalin Fadi Muji.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 10:13 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ministan albarkatun ruwa na Najeriya Injiniya Suleiman Hussein Adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A makon jiya Malam Umar Halidu Chalawa ya yi tambaya, to amma saboda kurewar lokaci minista bai samu damar bashi ansa ba. A saboda haka Malam Umar Halidu Chalawa, dan Allah maimaita tambayar ka ga minista.
Da minista suke yi akan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin kasa gaba daya a kasar ma. Kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25, amma yanzu yana tafiya ƙasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 ma.
To, bari minista ya baka ansa. Minista gare ka.
To, gaskiya matsalar yadda ruwan ƙarƙashin ƙasa wato groundwater yake raguwa a ƙasar mai zuma yana damuna ƙwarai da gaske. Inda ka tana ɗan saurare na wani lokaci za ta ji kullum ina nuta a kan yadda rijiyoyin burtsatse sun yi yawa a ƙasar nan. To, yana da nasaba da tambayar da aka yi min ta farko. Maimakon a tsaya a tsara aikin ruwa yadda ya kamata, kamar musamman a garuruwa a birane yadda za a yi kamar irin yadda muka san gidan ruwa na su Chalawa da sauransu da su Tamburawa wanda zai ba gari gaba ɗaya. Ruwa to an daina inganta wa'annan, saboda haka mutane sai suka shiga yin bohol sun suna rijiyoyin burtsatse. To, sai ka in kana da rijiyar burtsatse nan gidanka, ka tsallaken katangarka wani shi ma mai hali shi ma ya yi nashi rijiyar burtsatse dukkansu ci famfo a lokaci daya, ai dole za ga ana samun matsala. Sannan kuma dai ai ruwan nan tunda dai jan shi ake da famfo ba ma ya ja irin na gugawa, ai dole zai saurin yin kasa. Abin da yake faruwa kenan. A halin yanzu muna da akwai wata hukuma da take ƙarƙashin ma'aikata ta, muna ce mata Nigeria Hydrological Service Agency wato NISA. To, muna nan muna da mun sayo na'urori ko muna za mu bazu a cikin ƙasa, za mu kakkafa rijiyoyi wanda za mu dinga ganin muna duba yadda ruwan ƙarƙashin ƙasa yake sama yana ƙasa, wanda za mu dinga ba da shawara a kan abin da ya tsata. Amma maganin wannan abin kawai shi ne duk inda akwai ruwa na tafki da za a iya tace shi a ba wa mutane gari kowa ya samu, to shi ne maganin wannan abin. A ƙauyuka kamar ka tafi can gabas irin jihohin Jigawa da sauransu inda ba kogi da sauransu ba yanda za a yi, dole shi ne a ruwan da mutane za su sha. To, amma wannan ƙauyuka ne abinda amfanin da suke da ruwa yana da ba kamar irin na birni ba ne. Ba su da shawa, ba su da ban ɗakuna da za ka je ka tafi ruwa kana amfani da ruwa da yawa. Shi ne dai kawai dai matsala gaskiya, kuma gaskiya babban matsala ce.
To, saboda haka me abin yi, mutane za a ce su rage yin kowa ya nashi koko, akwai wani mataki da za a ake ɗauka?
To, a yanzu dai gaskiya ba mu da mataki, dole sai dai rijiyoyin da kamar yadda na faɗa. Jihohi su koma su dinga irin manya-manyan gidajen ruwa da muka sani na da, yadda gari gaba ɗaya zai samu ruwa. Ba in kana da ruwa a famfo za ka buɗe ruwa ya zo ingantaccen ruwa, ba dalilin da za ka je ka rijiyar burtsatse a gidanka. Amma wasu matakan da ake ɗauka kamar na ga jihar Kaduna yanzu sun fara kawo tsari cewa duk wanda yake da irin wannan rijiyar burtsatse a gidanshi, to dole sai ya biya wasu kuɗi a wata. Duk wata sai ya ba gwamnati kuɗi za a dora mishi haraji. Ina ganin irin wannan matakan, duk da dai mutane ba son suke ba, sun zama dole a yi su. Amma zan fi so a ce kafin a yi wannan, cewa an inganta ruwan shan, ba cewa ba dalili ba wanda zai buɗe gidansa ya ga ba ruwa, duk wanda ya buɗe gidansa zai ga ruwa tukunna isasshe, kafin a ce za a dora irin wannan wato haraji. Amma dai gaskiyar magana, da wahala a yi wani abu a kan shi, sai dai a koma yadda muke a da can da ake samun ingantaccen ruwa a garuruwa, za ki ga ai ba irin wannan rijiyoyin burtsatse, sai dai a ƙauye kawai. To, shi ne abin da ya kamata mu koma kawai. Amma dai mu muna ji da wannan na'urorin namu, duk za mu bi ƙasar gaba ɗaya mu ga yadda abubuwan ke tafiya. Wataƙila nan gaba idan muka ga abin ya kai wani hali, to wataƙila kuma sai a ɗauki wasu manyan matakai. Amma dai a yanzu dai ba abin da za mu iya yi a kai.
To Allah ya sa a dace. Malami na gaba matso kai tambayar ka ko?
To aja. Akwai bishiyoyi da ake karewa wanda ina ganin su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ruwa yake yin ƙasa. An wanne mataki za ka dauka akai?
To an dai kana magana harkar bishiyoyi ne harkar ce da ta shafi ma'aikatar muhalli wato environment. Na sani cewa akwai irin wannan matsalar cewa kamar bishiyar turare suna jin suna an ce suna zuƙar ruwa da yawa duk inda suke. To shi dama har yanzu lamarin rayuwa haka yake. In ka nemi ka maganin wata matsala kuma tana iya tasowa ta wani wuri. Rijiyoyin bishiyoyin turare na ana shuka su ne don a rage kwararowar hamada. Amma kuma da abin da yake faruwa. To amma na san a tsarin da ake da shi na a can ma'aikatar wato muhalli environment yanzu duk suna so su dawo da irin bishiyoyinmu na da na gargajiya da muka sani wanda da su ne za a dinga amfanin kare kwararowar hamada maimakon irin wannan na tunani din da ake. To gaskiya ba zan iya baka cikakken bayani akan wannan ba tun da ba ma'aikata ba ke wannan harkar ba.
Haka ne. To malami na gaba bismillah ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kina magana da Yusuf Kabir daga nan jihar Kano.
To malam Yusuf, minista yana jinka.
Mujewa minista a lokacin yakin neman zaɓe na wannan gwamnati ta yi alƙawarin cewa za su samu rabon mutane abubuwan more rayuwa. Amma bisan da wasu ƙungiya ta gabatar kwanan nan ta nuna cewa kimanin kaso 57 na mutanen Najeriya ko kuma su kimanin kaso kimanin mutane miliyan 57 na mutanen Najeriya ba sa iya samun ingantaccen ruwan da za su sha. Sannan kuma abu na biyu shi ne mai girma minista kimanin yara 60,000 ne da ke mutuwa kowace shekara saboda rashin ingantaccen ruwan da za su sha wanda yake sabbaba musu miya jinsuka. Yaran nan kuma suna farawa ne daga shekara 5 zuwa ƙasa. To shi ne nake son na ji wannan kokari mai girma minista suke yi domin magance wannan matsala.
Eh to amma ina ganin wannan tambayar ita wadda ta yi tambayar nan na farko ai ya bada ansa alhaki ne akan gwamnatocin jihohi sai dai mu je ga tambayar ka ta bi ko?
Sai tambaya ta biyu da yawa daga cikin program din da gwamnatocin mu suke yi a bangaren inganta rayuwa al'umma.
Suna mene?
Wannan kokari akan manta da yankunan mu na karkara. Shi ne nake son na ji wannan kokari wannan gwamnatin take yi a yanzu magance matsalolin rashin ruwan da yake a gaban mutanen mu na yankin karkara musamman gaban Sadakiya da kuma su gaba arewa maso gabas.
Duk da ya bada ansa tun da ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da kuma ƙananan hukumomi kuma ya yi bayanin irin taimakon da gwamnatin tarayya take bayarwa ita malama ta farko da ta yi tambaya duk ya bada ansa. In ka saurari filin za ka ji ansar. Eh to ka gama tambaya. To mutum daga ba bismillah ko?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Na kina magana da Anas.
To malam Anas, minista yana jinka ko?
Na'am. To tambaya ta farko ita ce wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da mai zama minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar ƙasar nan. Tambaya ta biyu shi ne a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'ari. A yanzu muna da matsala ta kwararowar hamada. Idan muka duba waɗannan tafkunan sukan sun ja baya sosai. Ban sani ba wani irin ƙoƙari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kawo waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan.
A saboda ƙurewar lokaci Malam Anas sai makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa. A halin yanzu kuwa Jummaya Alice daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla Juma'a Ali kenan da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Yace haƙiƙa tattalin arzikin mu na Arewa zai haɓaka, sannan kuma danban jama'ar mu za su samu aikin yi sakamakon haka. Saboda haka muna matukar murna bisa bude tashar jiragen ruwa ta kan tudu da shugaba Buhari ke yi yau a Kaduna. Babban fatan mu dai shine Allah ya sa ayi lafiya a kammala lafiya. Daga nan sai wasiƙa Abba Sa'ad Mahuta dan kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Yace salam VOA Hausa, a yau ina son ku bayan dama na yi kira ga Fulani makiyaya da manoma a jihar Benue da sakai zuciya nesa a tsakanin su. Su sani zaman lafiya yafi zama dan sarki. Tunda Allah ya hada su waje daya, to su yi hakuri da juna su zauna lafiya wata rana sai labari. Wasiƙa ta gaba cewa tayi assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Ku gaya wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasar tunda shine babban ministan man ƙasar. Da fatan wannan kiran namu ya kai ga kunnuwan shugaba Buhari. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa daren daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai jihar Kebbi. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa yayin matakin da kamfanin jiragen Jet Airways ya dauka na dakatar da wasu ma'aikatan jirgin sa bayan da ya same su da baiwa hammata iska a cikin jirgi lokacin da suke kan hanya daga London zuwa Mumbai, hakan yayi daidai. Shi kuma Safiyanu Gumar Zangon Daura cewa yayi rashin da'a da wasu tsagera suka nuna na jefe-jefe da duwatsu a filin kokawar da magaram abin takeici ne da Allah wadai, da fatan mahukunta za su dauki matakin da ya dace. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa tayi salam VOA Hausa, muna matukar godiya da irin damar da kuke ba mu ta tofa albarkacin bakin mu game da abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya. Muna fatan Allah ya ƙara daukaka wannan gidan rediyon na VOA Hausa. Sako daga uban gwagwarmaya Abdulsalam mai walda gas cikin garin Dambam.
Okay da Maryam Dauda da wasu kuma su sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Malam Sahabu da takaitaccen labarai.
Da alaman Iran ta koyi darasi daga boren jama'a da ya mamaye kasashen Laraba wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da ta ga irin ta kusan shekaru 10 da suka wuce. Amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen Laraba suka yi a wajen neman murƙushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 suka kai ga hambar gwamnatoci a Masar da Libya da kuma haddasa yakin basasa a Siriya. Ita dai Iran abinda ta yi shine ta tura jami'an tsaro kalilan a wannan zanga-zangar da ta fuskanta a cikin 'yan kwanakin nan. A Koriya ta Kudu, lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar kasar da ake kira da aka tsige wato Park Geun-hye. Suna zarginta da laifin karbar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar leken asirin kasar. Wani jami'a ofishin masu gabatar da kara a gunduma ta tsakiya birnin Seoul ya faɗa manema labarai a yau Alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leken asirin kasar waɗanda suka ce sun biya madam Park Geun-hye dala miliyan uku a shekara ta 2013 lokacin da ta kama aiki da kuma a shekara ta 2016. Alhamis ɗin nan Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke wa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiya dangane da wata maƙarƙashiyar kaucewa wato takunkumin da Amurka ta aza Iran ta hanyar amfani da dala miliyan 1,000,000. A birnin New York ne kotun ta sami Mohammed Hakan Attila da laifin hada baki da suka hada da kulla makarkashiyar zambatar Amurka da kuma laifin daya na aikata rashin gaskiya ta banki, sai dai kotun ta wanke shi kan laifin wato kokarin halatta kudaden haram. Mutane kusan miliyan 40 da ke zama a gabashin Amurka suna tsumayen abinda masana yanayi suka kira bomb cyclone da turanci gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun Atlantic jerin farko.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dariyan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam da ya ta ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada da bada umarni da engineer mu ne wa Mr. Rob McLean, Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.